This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Pastor, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdu ce da sauran abokan aiki tare da Maryam Dauda ke farin cikin kawo muku wannan shiri a yau Litinin ta ƙarshe a shekara ta 2025 da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi, ga Maryam da muhimman kanin labarai.
Wani kuduri da Amurka ta rubuta da kuma wani da Ukraine ta rubuta tare da goyen bayan kungiyar tarayyar Turai da ke nema a kawo ƙarshen yakin Ukraine. A yau Litinin Majalisar Ɗinkin Duniya za ta kada kura'a akan su. Prime Minister Israel Benjamin Netanyahu ya ce Israel ba za ta bar sabbin sojojin Syria ko kuma kungiyar ƴan tawayen da ta jagoranci hambarar da gwamnatin Bashar al-Assad su shiga yankin kudancin Damascus ba. Shugaban kasar Congo ya ce zai kaddamar da gwamnatin haɗin gwiwa yayin da rikici ke bazuwa a gabashin kasar sa.
Kanan labaran kenan. Bayan labaran duniya za mu nufi Jamhuriyar Niger, inda shugaban gwamnatin mulkin soji na kasar Abdurrahman Tani ya kai ziyarar farko yankin Talaberi. Sai kuma zaben kasar Jamus da ya dauki hankalin ƴan Tirani.
Duk wani bako a nan kasar ba zai fatan a ce jam'iyya mai kyamar baki ce ta nasara ba.
Za mu ce zaɓe ya mana kyau. Aka ce da babu gara ba daɗi.
Kamar kowace ranar Litinin a shirinmu na rana, baban gida Jibrin zai shigo da shirin ilimi garkuwar ɗan adam da a yau ya maida hankali kan tunanin sauya tsarin ilimi da ministan ilimi na ƙasar ya sanar. Yan Najeriya na ci gaba da muhawara kan batun sauya wannan tsarin.
Canza tsari da ilimi ba laifi bane, saboda rayuwa da duniya tana canzawa. Amma in za a yi gyara ko za a yi canji, sai a duba tsarin baya me yasa ma aka kashi.
Za mu kuma karanto kaɗan daga ɗimbin ra'ayoyi da kuke aiko mana ta hanyar email, amma kafin mu kai ga haka, ga Maryam da halin da duniya ta wayi gari.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Wani kuduri da Amurka ta rubuta da kuma wani da Ukraine ta rubuta tare da goyen bayan kungiyar tarayyar Turai da ke nema a kawo ƙarshen yakin Ukraine. A yau Litinin ne Majalisar Ɗinkin Duniya za ta kada kura'a akan su. Ana sa ran babban zauren Majalisar Ɗinkin Duniya zai kada kura'a akan kudirin Ukraine, daga nan sai kuma na Amurka. Bayan haka ana sa ran shi ma kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya zai kada kura'a akan kudirin na Amurka duk a yau. Amurka ta yi kira da a gaggauta kawo ƙarshen rikicin, ta kuma ƙara yin kira da a samar da dorarren zaman lafiya tsakanin Ukraine da Russia. A halin da ake ciki, Amurka na neman babban zauren Majalisar Ɗinkin Duniya ya goyi bayan kudirin da ta rubuta na tunawa da cika shekara uku da fara mamayar Russia a Ukraine a yau Litinin. Majalisar ta kuma yi watsi da duk wasu sauye-sauye, sannan ta kada kura'ar riƙin amincewa da kudirin da Ukraine da ƙasashen Turai abokan hulɗa ta saka rubuta. A cikin wata wasiƙar diplomasiyya da ta tura jiya Lahadi, wadda kamfanin dillancin labaran Reuters ya duba, Amurka ta bayyana ɗan takaitaccen kudirin da ta rubuta a matsayin wanda ya maida hankali akan makoma mai kyau, wanda kudirin shi ne kawo ƙarshen yakin. Saƙon ya ce ta hanyar wannan kudirin, ƙasashe mambobin Majalisar Ɗinkin Duniya za su iya taimakawa wajen samar da ƙwaƙƙwaran ci gaba da zai kai ga samar da zaman lafiya da tsaro a ƙasashen duniya, wanda yin hakan dama shi ne babban burin Majalisar Ɗinkin Duniya, tare da neman ƙasashen su kada kura'a ƙin amincewa da duk wani kuduri ko sauye-sauye da za a gabatar a yayin taron na yau Litinin. Prime Minister Israel Benjamin Netanyahu ya ce Israel ba za ta bar sabbin sojojin Syria ko kuma kungiyar ƴan tawayen da ta jagoranci hambarar da gwamnatin Bashar al-Assad su shiga yankin kudancin Damascus ba, yayin da gwamnatinsa ta bayyana cewa sojojin Israel za su ci gaba da kasancewa a wasu sassan kudancin Syria har sai abin da hali ya yi. Kalaman da Netanyahu ya yi a jiya Lahadi a wajen wani bikin yaye sojojin Israel sun janyo da damuwa game da tasiri da kasancewar Isra'ila a wasu sassan kudancin Syria yayin da sabbin shugabannin Damascus ke kokarin karfafa iko a kasar su bayan shafa shekaru ana yakin basasa nan take da hukumomin Syria ba su ce kala ba akan batun. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amerika a birnin Washington DC.
An jima kadan Maryam za ta sake shigowa da karin labarai amma kafin nan bari mu bude taskar rahotannin namu a Jamhuriyar Niger inda a karan farko tun bayan da ya jagoranci juyin mulkin da ya hanbar da shugaba Muhammad Bazoum a watan Yulin shekara ta 2023 shugaban gwamnatin mulkin sojan Niger General Abdulrahman Tani ya kai ziyara a wasu kauyukan jihar Talabere tare da fara yada zango a mahakar zinarin kauyen Samira kafin ya isa kauyen Tibiri inda a watan Disamban bara ɗan ta'adda suka hallaka mutane akalla 20 tare da tilastawa jama'a ficewa. Wakilin Musulmin Muni Barma na dauke da ƙarin bayani.
Wani jirgi mai saukar angulu na rundunar sojojin Niger ne General Abdulrahman Tani ya isa yankin da ke gabda iyakar kasar da Burkina Faso. Shugaban gwamnatin mulkin sojan ya fara da sauka a kamfanin haƙowa da tace zinare Societe des Mines du Liptako SML a takaice dake ƙauyen Samira mai tazarar kilomita 140 a kudu maso yammacin birnin Yamai. Mazaunin kamfanin mallakar gwamnatin Niger da haɗin gwiwar masu hannun jarin ƙetare na daga cikin wuraren da ke fama da matsalolin tsaro a jihar Talabere. A cewar mai sharhi kan sha'anin tsaro Abdulrahman Al-Kasim, ziyarar abu ne da ka iya karfafa gwiwa ga ma'aikatan kamfanin da ma al'umar ƙauyen Samira.
Kusan kullum kona shekaru mutane za ka ji suna magana ana cewa ziyararren nan da ake diba ina take shiga mai ake yi da kuɗi. To watakila wani abu ne da ke nuna alamar cewa za su sa ido kwarai kuma su tabbatar da nan gaba abubuwan da ya shahi ma'adinan ƙasar za a tabbatar da an yi doshiya wani mutanen ƙasar musamman abin da ya shahi ɓangaren zinariya.
Ƙauyen Liberi da ke kusa da ƙauyen na Samira ya fuskanci wani ƙazamin harin ta'addanci a ranar 11 ga watan Disamban 2024 inda maharan suka hallaka farar hula 20 sannan suka cinnawa garin wuta lamarin da ya sa jama'a arcewa. Zama watanni uku da faruwar wannan aika-aika mutane sun fara komawa gida. Mafari kenan Janar Tani ya yi amfani da wannan dama domin jajanta musu tare da ba su tallafin cimaka sannan ya jaddada cewa gwamnatinsa za ta karfafa matakan tsaro.
Mutane za su so su da irin wannan ziyarce-ziyarcen sun ci gaba da gudana kuma cikin sauran wasu manyan jihohi.
Ya kuma karkare rangadinsa da sansanin soja mai lamba 313 mai ayyukan tsaro a wannan shiya. Yana mai nuna gamsuwa da yadda aiki ke gudana tare da basu albashirin karfafa matakan da a gargashin su za a girke wata bataliyar musamman.
Nous sommes venus donc pour constater les conditions dans lesquelles vous assurez cette mission.
A ra'ayin kwararre kan sha'anin tsaro Abbas Mumuni, ziyarar abu ne da ka iya tasiri a wajen askarawan ƙasa da ma al'ummomin da ke fama da matsalolin tsaro baki daya.
Yankin kan inda shi General Tani ya kai ziyara wuri ne da bai nisa da inda ake tsammanin akwai sojan France can Panjari Benin inda su sojan Benin din da kuma ƴan ta'adda da ke barazana cikin wannan yankin. Kenan ana iya cewa DC ne ya aika musu waɗannan ƴan ta'addan da kuma waɗanda ke bayan su.
Wannan rangadi ko baya ga kasancewarsa na farko da Janar Tani ke kaiwa a yankunan da al'umma ke fama da aika-aikar ƴan ta'adda. Wasu na ganin abin a matsayin wata amsa ga masu yi masa faɗe game da rashin zuwansa yankunan karkara. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a Jamhuriyar Niger.
To a gaida Malam Sule, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Maryam da ci gaban labaran duniya.
Shugaban kasar Congo ya ce zai kaddamar da gwamnatin haɗin gwiwa yayin da rikici ke ƙara bazuwa a gabashin kasar kuma ana ƙara yi masa matsin lamba akan matakan da yake ɗauka game da rikicin. A ranar Asabar a bayanan da ya yi a karan farko tun bayan da 'yan tawayen M23 suka kwace manyan biranen gabashin Congo, shugaba Felix Tshisekedi ya faɗawa haɗakar jam'iyyun da ke mulkin kasar cewa kada rikicin da ke faruwa a kasar ya dauki hankalin su amma su hada kai wajen magance matsalolin kasar. Dole ne in yi magana da kowa ciki har da ƴan adawa. Za a kafa gwamnatin hadin kan kasa a cewar shi Sakiri. Sai dai bai yi karin bayani ba akan abin da hakan ke nufi ko kuma lokacin da hakan zai faru. Yan tawayen M23 waɗanda suka fi suna a cikin ƙungiyoyin mayaka sama da 100 da ke fafutukar neman iko da yin tasiri a gabashin Congo sun baza a faɗin yankin inda suka kwace muhimman birane suka kuma kashe mutane kusan 3,000. A tashin hankalin da aka kwashe makonni uku ana yi, yan tawayen M23 sun kama 10 birni mafi girma a gabashin Congo, sannan sun kwace birni na 2 mafi girma wato Bukavu. Karin bukatar abinci a China na bukatar kasar ta kara himma wajen bunkasa noman hatsi duk da cewa an sami yalwar amfanin gona sosai a shekarun baya-bayan nan, a cewar hukumar kula da manufofi a yankunan karkara ta China a yau Litinin. Daraktan babbar hukumar kula da manufofin yankunan karkara Han Wenzhou ya faɗa a wani taron manema labarai cewa mutane fiye da biliyan 1.4 na son su samu abinci kuma muna son mu samu abinci mai inganci. Yayin da mutane da yawa ke cin nama da kwai suna kuma shan madara a adadi mai yawa, akwai bukatar haɓaka noman hatsi don samar da abincin dabbobi a cewar Han. China ce kasar da aka fi shigar da amfanin gona a duniya, inda aka shigar da fiye da 10 miliyan 157 na hatsi da waken soya a shekarar da ta wuce, yayin da kasar ta ba da rahoton noman hatsi da yawansa ya kai 10 miliyan 706.5.
A gaida Maryam Dauda da karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bari mu rufe taskar hotonnin nama kasar Jamus, inda yanci rani da ke zauna a kasar suka bayyana gamsuwa da sakamakon zaben da aka gudana a kasar da jam'iyyar Christian Democratic Union CDU ta yi nasara. A hirarsu da wakiliyar sashen Hausa Ramatu Garba, waɗansu 'yan Najeriya sun ce zaben bai zo musu da mamaki ba.
Duk wani bako a nan ƙasar ba zai fatan a ce jam'iyya mai kyamar baki ce ta yi nasara ba, saboda ana ganin cewa idan ta yi nasara ɗin za a iya ganin kwatankwacin abin da a gani a ƙasar Amurka, wanda kuma duk wani bako a nan ƙasar baya fatan hakan ya faru. A bisa alƙalamin zaɓe sai mu ce kenan alhamdulillahi.
Sunana Warisan Kaliwa, za mu ce zaɓe da ya mana kyau. Aka ce da babu gara ba daɗi, to CDU ɗin su ma kusan ajanjansu ɗaya ne da AFD, sai da kuwa su a kuɗin sassauci a cikin harkansu kaɗan da nan zani. Amma to komai dai ya yi kyau da yanzu, ya bari mu ga abin da Allah zai yi. Amma
to yanda wasu baƙi da ke rayuwa a Jamus suka yi ta bayyana ra'ayoyinsu kenan, tambayan sanar da jam'iyyar 'yan ra'ayin riƙau ta Friedrich Merz ke jagoranta a matsayin wacce ta lashe zaben na Jamus da kashi 28.6 cikin 100. Sai dai kuma zaben ya nuna karuwar goyon baya ga jam'iyyar AFD, wanda ke adawa da baki da ke kiran a tsaurara matakan shige da fice, wanda kuma hakan wani abin damuwa ne ga miliyoyin bakin da ke rayuwa a kasar.
Hayya ICD ce ta Alman AFD, harkan nan yana ba mutane tsoro tunda su sun ce ba su baki cikin kasarsu. Amma fatar da muke yi, yalla SPD da CDU suna gamuwa su yi aiki tare domin gwanga yaƙi na Ukraine ya fa yama baya kwarai da gaske.
Sabon shugaban gwamnatin Merz a jawabinsa na farko bayan sanar da sakamakon zaben ya ce za su fara aiki nan take don ganin sun kafa sabuwar gwamnati nan ba da jimawa ba. A halin da ake ciki, jam'iyyar ta CDU na buƙatar yin haɗin gwiwa da wata jam'iyya don kafa sabuwar gwamnati. Masana na hasashen cewa za ta iya yin haɗaka da jam'iyyar SPD da ta sha kai a zaben. Wannan haɗin gwiwar na da matuƙar muhimmanci domin tunkarar ƙalubalen da suka jefa jama'a da dama cikin damuwa.
My name is Tonizo Nopido. Many foreigners living here are worried. Da Nice kenan yana bayyana ra'ayinsa da cewa baki da dama sun kasance cikin fargaba sai dai yanzu sai godiya. Duk da haka yace muna buƙatar gwamnati da ke son haɗa kan al'umma. Yace yana fatan sabuwar gwamnatin za ta gyara kurakuran da aka samu a baya ta kuma yi ƙoƙarin sake haɗa kan 'yan ƙasa. James, wanda ke da ƙarfin tattalin arziki mafi girma a Turai, na fama da matsaloli na koma bayan tattalin arziki da rikicin cinikayya da Amurka, ga kuma ƙalubalen tsaron da Turai ke fuskanta saboda barazanar Amurka na janye tallafin da take baiwa kungiyar tsaro ta NATO. Sabon shugaban dai ya yi alƙawarin magance waɗannan matsalolin cikin shekaru hudu masu zuwa. Ramatu Garba Baba, muryar Amurka daga birnin Bonn na tarayyar Jamus.
To, a gaida Ramatu da dukkan wakilan namu, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC kan mitoci 19:31:49 sai kuma kilohertz 1,530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar, a kullum za su iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu. Yanzu kuma ga baban gida Jibrin da shirinmu na gaba.
Ilimi garkuwar dan adam.
Can hakika ba da tangarda ba, kan jimarar ilimi abun rainawa, himma da kwazo kokarin mushinku, jama'a kiranmu nake bisa dagewa.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar dan adam. A cikin shirin namu na yau za ku ji martanin da ake ci gaba da yi dangane da yunkurin gwamnatin tarayyar Najeriya na sake fasalin tsarin karatu na 6-3-3-4 zuwa na shekaru 12 zuwa shekaru 4. Haka kuma za ku ji cewa Jami'ar Bayero da ke birnin Kano ta karama mutum na farko da ya samar da kwalejin kimiyya na farko a Arewacin Najeriya tara shekara 1977 a tsohon jihar Kano. Da fatan za a yi sauraro lafiya.
Bisa tattalin neman sani kowanne a maza da mata don wajen nitsewa.
Makonni kusan biyu kenan bayan da ministan ilimin Najeriya Dr. Tunji Alhausa ya bayyana aniyar gwamnati ko ma'aikatar ilimi ta Najeriya da yin gyara a tsarin ilimin nan na 6334 da aka bullo da shi a zamanin tsohon shugaban ƙasa Janar Ibrahim Badamasi Babangida, ya zuwa wani sabon tsari na ilimi na shekaru 12 da kuma shekaru 4 a jami'a. Har yanzu dai 'yan Najeriya musamman ma dai masana fannin ilimi na ci gaba da tsokaci game da wannan yunkuri. Hajiya Asamahu tsohuwar ma'aikaciya ce a ma'aikatar ilimi ta jihar Kano, ta kwashe shekaru da yawa tana aikin koyarwa a kwalejin share fagen shiga jami'a ta Kano.
A gaskiya na ji wannan magana ta minista, ma kamar yadda aka saba to a fannin ilimi an fi ko ina fito da tsare-tsare daban-daban tun daga lokacin da ake aji 7 a je ai aji 5 secondary. Haka kowa kowane shugaba ko mai mulki yana kawo wasu abubuwa wanda canza tsari na ilimi ba laifi bane saboda rayuwa da duniya tana canzawa. Amma wato anan shine in za a yi gyara ko za a yi canji sai a duba tsarin baya me yasa ma aka kashi. Tsarin 6334 wanda primary shekara 6, secondary 3, karamar secondary 3 babba 3, kaga ɗaya daga cikin ginshiƙan dalilin raba 3-3 nan ma an yi akan ca bayan ƙara karamar secondary saboda an hada da vocational aikin hannu ko da yayi zai yi dropping zai samu wani abu na sana'a da zai yi sannan suka wuce kuma su wuce. To yanzu mu in ne dai ba wai wata al'umma ce ta canza ba, sai ma ɗan wahalhalun rayuwa da suka ƙaru. Wani tabbaci ake da shi dan yaro ya yaro ya shekara 12 a miƙe ba ka tsewa? Babu wannan. To duk da haka in ma wannan tsarin za a riƙa a samu wani template na harkar ilimi a ƙasa cewa bayan kowaɗanne shi wasu adadin shekaru za a zo a zauna a tsefa abin da ake yi na tsari, menene na ƙasan shi, menene ƙarfin shi, in ma akwai wanda za a sake sannan a sake. Amma a yanzu a yanda muke, a'a wani ya zo da wata idea shi sai ya faɗa gobe in wani ya zo shi ma sai ya babu standard tsari wanda zai zama kamar yanzu a ce yanzu kamar a ce ba za a yi revisiting ba za a sake duba abinan din manhajar 6334 ba sai bayan shekara 10 a'a inda akwai gyara ai gyara inda akwai wani ƙari ai ƙari sai kuma a tsora ko mun bokon ka ko mun iyawarka ko mun abin dinka a bari sai kuma wani lokaci ya kai sannan sai kuma a ƙara duba baya a gani
to shi ma bangaren sa Dr. Awal Halilu malami ne a tsangayar koyar da ilimi a Jami'ar Bayero wanda kuma yi tsokaci game da wannan yunkuri na yin sauyi a tsarin ilimin na Najeriya
sunana Dr. Awal Halilu shugaban gamayyar kungiyoyi ya masu rajin da tabbatar da ilimi ya tafi daidai a jihar Kano kuma malami a tsangayar ilimi ta Jami'ar Bayero tsokaci ko kuma wani hasashe da shi babban minista ya kawo shine batun bai da na ilimi wato a yi shekara 12 ba tsayawa so su a hikima a gwamnatance so suke yi a ka fara karatu wannan abin da ake kira basic ka gama shi gaba daya in ka gama babu ka tsayawa ba a so a tsaya gaba daya to kaga an
gode za a ce ka gama primary ko karama ka
yauwa babu wannan zango sai ka gama shekara 12 in ka kai waye ko neko sai a ce ka gama makaranta sai kuma ka je ta gaba anan tunanin su shine yawanci zaka ga yaran mu daga sun gama junior sai su ga su ma sun gama makaranta sun gama tunda sun yi wata jarabawa suna so su ci gaba wata kila wanda ya shafi da yawa yawan matan mu na kauyuka zaka ba makaranta senior kusa da su babban secondary da haka daga nan sun gama to sai ake tunanin an bi wannan tsarin wata kila ba za a dinga samun katsewa ba kuma za su ci gaba da karatu to anan misali sun kawo ne fadiga hasashen su ga tunanin su amma za a zauna za a bi masu ruwa da tsaki duka na tattauna ya wannan abin yake ake gani ba wannan abu bane sabo zai canja a tsarin makaranta jarabawa ta jiniya kawai za a dauke daman ayan dauke ta aji shida ta primary to yanzu za a dauke daya kaga koyi in ka fara karatu sai kan shekara 12 kana makaranta ka yi jarabawa guda daya za a san ka gama makaranta
to a kwanakin baya ne dai Jami'ar Bayero ta karrama mutum na farko da ya samar da kwalejin kimiyya ta farko a arewacin Najeriya shekarar 1977 a tsohon jihar Kano kana Sani Bello mai ritaya tsohon gwamna ne a jihar Kano a lokacin mulkin sojan janar Murtala Ramat Muhammad kuma ya samu kyautar digirin girmamawa daga jami'ar ta Kano wakilinmu a jihar Niger Mustapha Nasiru Batsari ya tattauna da tsohon gwamnan na jihar Kano da ya samu wannan lambar yabo wato karan Sani Bello kuma abin da yake cewa game da bunƙasar ilimi ko taɓarɓarewar ilimin a Najeriya
ko makaranta da ke kusa da gidan gwamnati da makaranta su a zaune a ƙasa suke zaune sai muka cewa irin wannan makaranta babu yanda za a koya ma yaro za a ba shi ilimi ya gane abin da ke yi muka kewaya muka sa aka kewaya mu an fa kewaya suka ga abin da kamata su kai mu na rahoto na abin da suka shawara in muna so ilimi ya bunƙasa a Kano abin da za mu yi a gwamnati na kuma muka zo muka ce to wannan rahoto da suka kawo mana babban abu ne ya kamata mu zauna mu tantance shi mu rubuta white paper na abubuwan da muke so mu yi a ilimi a shekarun da muke nan lokacin shi ne a cikin shawarar da suka yi muna shi ne mu yi kawo makaranta irin wannan na dawakin kudu da dawakin tofa ba su kaɗai ba ne sun kawo shawarar da yawa kuma mun ɗauke shi gargudo a lokacin alal misali sun kawo cewa haka wata mukalla secondary school muka yi kokari mukalla secondary school da yawan gaske a lokacin na tsamanin a cikin shekara na uku kusan yayi double number of secondary school din iske
to masu sauraro saboda ƙurewar lokaci a nan shirin namu zai daga aya sai mako na gaba za mu dora a madadin wakilin mu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari da kuma wakilin mu na jihar Niger Mustapha Nasiru Batsari sai jami'ar da ta bada umarni da daidaita shirin Julie Lazar Gresham na ku Babangida Frank ci a huta ya sai wani mako
kan hakika ba da tangarda ba kan jimarar ilimi abun rainawa himma da kwazo kokayen mushin ku
ta gaida ne masaukin baki sai kuma kadan daga cikin dimbin ra'ayoyi da ku masu saurari kuke aika mana ta hanyar email
yanzu kuma lokaci ne na sauraron wasu daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo ta email za kuma mu fara ne da ra'ayin haɗin gwiwa daga Isuhu Makera Madatai da Magaran da Sanusi Madatai da shugaba Zubairu Mai Matala da Magaran
da Zanaidu Ali Fetuhuwa Midik masu cewa dan Allah ku mika mana sakonmu zuwa ga gwamnatin mu ta jamhuriyar Niger da yanzu ne ya kamata ta fito da kayan da ta yi wa talakawa tanadi don rage radadin tsadar kayan abinci a lokacin watan Ramadan idan dan talakawa ta yi Allah ya sa kiran ya kai ga inda ya dace ra'ayi na biyu ya fito ne daga Sama'il Aknas Malam Fatori mazaunin Difa a jamhuriyar Niger mai cewa har yanzu da kira na ya ta'allaka ne kan mu manya da kananan yan kasuwa na garin Difa na kasar jamhuriyar Niger ganin yadda muke tunkarar watan azumin Ramadan ya kamata mu ƙara duba makomar al'umma na ƙasa da mu ta wajen taimaka musu da abin da Allah ya hore mana tare da rage farashin kayan masarufi sai kuma sakon Hassan Dogon Faci ba tsari daga jihar Katsina Najeriya mai cewa salamu alaikum BOA Hausa fatan alkhairi gare ku ku bani dama in yi kira ga gwamnatin jihar Katsina da ministocin mu da sanatocin mu da yan majalisun mu na tarayya da su yi ma Allah su yi duk abin da ya kamata domin ganin an gyara cibiyar samar da wutar lantarki mai amfani da hasken rana ta garin Lambar Rimi domin samun wutar lantarki a jihar Katsina domin rashin wutar lantarki na daga cikin abin da ke ci mana tuwo a ƙwarya Allah ya sa mu dace amin sai kuma sakon Shehu Adamu Rijau mai cewa to yanzu dai mun zuba ido domin ganin rija ba ta bayar da ruwa ba amma guga ta hana a game da sayar mana da kayan abinci cikin farashi mai rahusa da gwamnatin jihar mu ta Niger ta ce za ta yi don haka masu uwa a gindin murhu idan muna kanku sako na ƙarshe ya fito ne daga Sanusi Madatai da Magaran mai cewa salamun BOA Hausa yayin da yau Litini aka cika shekaru uku da barkewar yakin da ya lakume dubban rayuka da dukiyoyi masu tarin yawa tsakanin Russia da Ukraine muna fatan Allah ya sa haƙar shugaban Amurka Donald Trump ta san kawo ƙarshen rikicin nasu ta cimma ruwa
Ibrahim Kalbasi Garba da kadan daga cikin dimbin ra'ayoyi da ku masu saurare kuke aika mana ta hanyar email kafin mu karkare ga Maryam da tashin muhimman kanin labarai.
To a takaice wani kuduri da Amurka ta rubuta da kuma wani da Ukraine ta rubuta tare da goyen bayan kungiyar tarayyar Turai da ke nema a kawo ƙarshen yakin Ukraine a yau Litinin ne majalisar ɗinkin duniya za ta kada kura'a akan su. Ana sa ran babban zauren majalisar ɗinkin duniya zai kada kura'a akan kudirin Ukraine daga nan sai kuma na Amurka bayan haka ana sa ran shi ma kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya zai kada kura'a akan kudirin na Amurka duk a yau a halin da ake ciki Amurka na neman babban zauren majalisar ɗinkin duniya ya goyi bayan kudirin da ta rubuta na tunawa da cika shekaru uku da fara mamayar Russia a Ukraine a yau Litinin majalisar ta kuma yi watsi da duk wasu sauye-sauye da za a kawo sannan ta kada kura'a kan amincewa da kudirin da Ukraine da kasashen Turai abokan hulɗar ta suka rubuta Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce Isra'ila ba za ta bar sabbin sojojin Syria ko kuma kungiyar 'yan tawayen da ta jagoranci hanbarar da gwamnatin shugaba Bashar al-Assad su shiga yankin kudancin Damascus ba yayin da gwamnatinsa ta bayyana cewa sojojin Isra'ila za su ci gaba da kasancewa a wasu sassan kudancin Syria har sai abin da hali yayi kalaman da Netanyahu yayi a jiya Lahadi a wajen wani bikin yaye sojojin Isra'ila sun janyo damuwa game da tasiri da kasancewar Isra'ila a wasu sassan kudancin Syria yayin da sabbin shugabannin Damascus ke kokarin karfafa iko a kasar bayan shafa shekaru ana yakin basasa Shugaban kasar Congo ya ce zai kaddamar da gwamnatin haɗin gwiwa yayin da rikici ke bazuwa a gabashin kasar kuma ana ƙara yi masa matsin lamba akan matakan da yake dauka game da rikicin A ranar Asabar a bayanan da yayi a karan farko tun bayan da 'yan tawayen M23 suka kwace manyan biranen gabashin Congo shugaba Felix Tshisekedi ya fadawa hadakar jam'iyyun da ke mulkin kasar cewa kada rikicin da ke faruwa a kasar ya dauki hankalinsu amma su hada kai wajen magance matsalolin kasar
To masu saurare da haka muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokacin sai kuma da misalin karfe 9 da rabi agogon Najeriya ne zai kamar da tadi 8 da rabi agogon Ghana lokacin da zamu kawo muku labarin wasanni da kuma shirin ƴan ƙasa da hukuma na Mahmud Ibrahim Kwari. Kafin nan za ku iya garzayawa dukkan shafukan mu na sada zumunta da suka hada da Facebook da Twitter domin samun ƙarin bayani da kuma yin tsokaci kan rahotanni da muke gabatarwa har ma da ƙari. A madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da suka hada da Fiona nan dudu da ta da shiri da bada umarni, sai kuma injiniyanmu na yau Mr. Shezak Alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa.